jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun ka muku labarin harin da wasu ƴan bindiga suka kai wa Fulani da ke fafutukar ganin an yi wa ƴan uwansu da ƴan sanda ke tsare da su adalci. Inda har aka kashe guda daga cikin Fulani biyu da aka kai wa harin. Idan masu rauna biye da mu, su dai waɗannan Fulani da aka kama sun kai shekaru biyu a ɗaure, ba tare da an gurfanar da su gaban alƙali ko yanke musu hukunci kan abin da ake zargin su da aikatawa ba. Aka kuma buƙaci lallai sai ƴan uwan Fulani sun biya wasu kuɗaɗe masu yawa, wanda ya faru daga naira 200,000 kuma 180,000, sannan ya koma miliyoyin naira. Har ta kai ga Fulani sai da suka sayar da shanunsu har garke 7 kamar yadda suka faɗa. Suna ba da kuɗi ana musu alƙawarin za a sako musu ƴan uwansu, amma ba a sako su ba. Baya ga asarar dukiyoyin da suka yi, sai gashi har ɗaya daga cikin ƴan uwan Fulani ya rasa ransa. A hira da filin ciki da gaskiya da su aibi lautai, wanda shi ne ma ya tsallake rijiya da faya, duk da dai shi ma ya samu raunin harbin bindiga, ya ba mu labarin yadda lamarin ya faru. A wannan makon za mu ji ta bakin babban wansu Fulanin masu gwagwarmaya. Ai sauraro lafiya. Suna na Karfi Alhaji Gulu.
Muna tare da ɗaya daga ciki kuma ƴan uwan waɗannan mutane da aka kama, kuma ɗan uwan shi ma marigayi Halilu wanda aka harbe, wanda shi ma ya shaida yadda wannan lamari ya faru. Ko za ka bayyana mana sunanka dai farko?
To sunana ni ne yayansu babba, babban su ya yashi aibu. Sunana Adam Alhaji Laute.
Wato Adamu, kai ne ka je ka samu Sani Bayani ne kai kai masa karar maganar nan taku?
Sosai ni ne da aka kama mu kanuwan mu mukai abiyafi karfin mu, mun ga ku an dauka su an kai su kasan Anyamuru za a hallakar da su. Sai na gudu na je wajen Sali Bayari, na she Sali Bayari an kama mu ƴan uwan mu yau musali kaman kusan shekara biyu an yi a sako mu kanuwan mu, ana so a kashe su ba laifi ba komai. Don Allah ku ne shugaban ƙungiyar mai ittala, ku zo ku taimaka mu kar a kashe mu ƴan uwan mu a banza. Gwamnati bai bincike ba, ya ce ko ga abin da suka yi ba, kotu ba a kai su ba, ba a yi komai ba, ba a yi bincike ba ko a gane suna da laifi ko a kai su gaban kotu. Sai a yi da sunan, a yi da sunan. Muna ta sayar da dukiyar mu, muna ta gallasar da dukiyar mu, iyayen mu tsofon mutane ne, suna nan mutanen da ne. Baban mu suna nan da rai, duk kusa kusa nan ba mai kaman shi, duk tijo ne, duk abin da fa sai shi a bar man Allah. To gashi yanzu an kare mashi da yaran shi. Abin da sa na je na kai man Sali Bayari gudunmuwa, Sali Bayari ka zo, ku ne masu idon gwamnati, ku ne kuka son komai, ku gaya man gwamnati ku bincike ina laifi yaran nan da za a rike mamu ya a kai su kotu har shekara biyu ba za a gabatar da su a kotu ba. Sai a zo a yi da sunan, sai ana so a gallasar da mu a kashe mu ma. Yanzu gashi nan Hoshayar da Halilu kaman tagwaye tun da aka haife su, ba su rabuwa dare da rana. To an kai man gwamnati korafi, sun ji abin da ya faru, mun gallasar da dukiyarmu ba komai. Zamani Fulanin daji ya zo a kawo irin wannan korafi, ba za a tura gwamnati ya je ya bincike ba. Ni Fulanin daji har yashe ya sayar da wajen garke 7, gwamnati ba zai jiya gada idon shi ba, ba gwamnati a ƙasa, wato ba tausayi kenan ko, tunda mu ba mu yi makaranta ba. To mu yanzu shi kenan mu zama mu ba bayan Allah ba kenan. Yanzu to gashi na akan gwagwarmayan da ake na, yanzu gashi Halilu da Hoshe sun je wajen shanu da yamma, sun so mashin za su dawo da yamma. An je an taya su an kama harbin su an kashe Halilu. Hoccere yau gashi ba shi ba sha Alhaji Laute ba zai iya ko sallah hajiya da ilu bai iya shi abinci. Sun hana mu ga mata yanzu Halilu yana da iyali har guda uku, an bar mu da marayu, ga dukiya an gallasar da shi. To shi ne na ce to ni yanzu za mu zo mu kawo man gwamnati, tun da an kama mutum ɗaya cikin shi yana nan hannun ƴan sanda, in zo gaban duk duniya ji wannan labari, gwamnati ya je ya binkisho mutanen nan kar su zo su gama da mu. A ce karan jama na ji su yo runduma sun zo a kwanya, wai suna so su nemi wai ina muke. A wajen sarkin garinmu Alhaji Ibrahim sun zo suna nemi wai suna so su je gidanmu ko su yi mene, Allahu alam. Shi ne nake rubuta shagu ta ce mu je mu gudu mu kai man manyan mu, ko Allah sa su cece mu, ko kuma su ga a gallasar da mu a gama da mu. Shikenan abinda Allah ke so, in shi ne musulunci ya ce a yi, to shikenan. Mu daina ma gaya man gwamnati yanzu da gashi an kama su dai mun ga man gwamnati ba so daya ba so biyu ba a tura gwamnati su je su ga su yi dinkishe mana to ba ai ba ga su da shan hannu a yamura dukiyan shi ya wace namu ya wace iyayen mu ba shi ba sha mu rasa yadda za mu to yanzu gashi na ana harbin mu kaman naman daji kuma ashe akwai gwamnati a kasar nan to ba mu ga man gwamnati ba ne to shikenan daga yau mun in ai mun wani abu ba abin da za mu fara
wato Adamu lauce ai magana neman irin wannan ba a dinawa sai ranar da Allah ya hukunta abin da ya hukunta wato kowa a kasar nan ai adalci yake bukata ana yi me zaka ci na lokacin da ka ji labarin an harbi Halilu kai kana ina ne a lokacin
lokacin muna gida mun gama a shan sai muka ji hukumar ya bugo man iyalin Shaibu an harbe su fa an kashe Halilu shikenan mun ruga da gudu da komai da mashi muna gudu mun je sai mun ji an dauko gawan an karwaci wajen doctor shikenan sai na gudu na je na samu DCO na Konya na ce to DCO ga abin da samu fa kuma an kashe Halilu muka zo da yan sanda sun ga gagawan Halilu nake to mu yanzu abin da muke so gwamnati ta taimaka mu musulmi ne ba mu kai gawo mushi wani a taimaka mu yan sanda su sa hannu a je a yi mushi sallah kuma yan sanda su tashi su yi aiki an zo da yan yutu guda biyu na kauyen Alafa su ne suka taya Shaibu ya dauko gawan Hoshere su ne sun ce eh to mutumin nan da Hoshere ya biyo da gudu ya shiga gudun ana kiran shi Shaibu kai ana kiran shi Musa to shi ne kuma dan sanda su yi kokari sun je sun kamo Musa na yanzu haka yana hannun yan sanda shikenan yan sanda na Konya ba ta bangaren shi bangaren Adoli sai aka dauki magana aka kai shi Adoli aka ce to Shaibu ya samu DPO na Adoli to shi Shaibu ya riga ya hasala mun ce to yanzu in haka ne Shaibu ba zai je wurin ba a je a gama da shi yanzu a janye magana a kai shi wajen area commander na Idda in an kai shi wuri to shikenan magana nan yanzu mu ba abin da muke so a dauko shi a kawo shi gaban manya su dinkici magana nan don Allah don Annabi kar a ƙara dangi mu
Adamu lauce kai kana zargin cewa waɗanda suka kai wannan hari suka kai shi Halilu suna da dangantaka da wannan labari da ake yi na kama su yan uwanku waɗanda suke kudancin Najeriya
a duk wuraren nan ba wanda sun an kama su wajen shekara bi shekaran mu 10-15 wajen akwai ya ba wanda bai son mu ba wanda bai son su ne kuma yadda muke zama ƙasar nan da masu ƙasan ba mu da wani laifi muna zama lafiya da lau da su to illa iyaka wannan zargi da aka yi mamu to bayan shi yanzu kuma mun kai kuka a binciki mutanen nan in suna da laifi a kai su gaban kotu hukunta su in ba laifi a riƙe mutum har yaushe to shikenan yanzu an zo mutane mu din wanda muke tsaya yanzu an zo ana farautar mu to shikenan abinda muke faɗa da in ƙarya ne to yanzu ga gaskiya fita ga shi yanzu an harbi Halilu an kashe shi ga Hoshere an harbe shi bule biya same shi Allah ya taimake mu da bulen nan shi ma da aka shi ga shi yanzu yana tare da bule din to yanzu abin da sa muka gudo muka kawo kuka nan gwamnati don Allah don Annabi ya je ya dauko maganan na ya kawo shi nan su bincike da kansu su ga in gaskiya ma su gani in ƙarima ai ido ya kori gani ko kai yanzu da kaga bullet na Hoshere nan kaga gawan Halilu da yan sanda sun tabbata kila gaskiya ne yanzu don haka yanzu tunda ba a kare mu hakkin mu to a kawo shi nan fezara in ba a kare mu hakkin shi kenan sai mu bar ma kai kara wajen gwamnati mu dangantaka Allah saboda barnan da ake mu yanzu ya yawa
yanzu dai wannan wasiƙa da naga wacce aka tura wa shi babban sufito na yan sanda Ibrahim Idris sannan kuma kun ba da kofi ga kwamishinan yan sanda na jihar Kogi kazalika kuma da mataimakin kwamishinan yan sanda na jihar Kogi to daga wannan yanzu wani mataki za ku dauka tun da kun ce rayuwar ku tana cikin hatsari za ku sake komawa Kogin ne ku ci gaba da zama koya
to yanzu za mu bar iyayenmu dole mu koma da iyayenmu da dukiyarmu da yayanmu duk suna shan dole mu koma yanzu mu yi kalmar shahada in gwamnati bai dauki mataki to an kace mu kar a yi komai tunda mun sha mu kawo korafi wajen gwamnati ba mu ga komai ba ba a sai koma mu yan uwa ba a binkisha ba yanzu an kace mu dukiya to an bar wannan yanzu an zo an hau mu ana kashe mu yanzu ɗaya da to mun tabbatar yanzu za a tsaya yanzu ba ba za mu iya mu kwana gidan mu ba
gaba da jiyar wannan batu da kuma tabbatar da ganin an yi wa planin adalci idan Allah ya kai mako mai zuwa filin ciki da gaskiya zai saki ziyarta ofishin babban state general na yan sandan Najeriya Ibrahim Idris yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kasance lafiya.